بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا لتنم تقوز قواتم بالقعدة هجر منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو لياد لديه الأربعين لله wadda kuma ya dace da ranar 8 ga watan da ranar 29 ga watan June shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine darasi na 6 cikin jerin darussa masu taken ladubban ilimi wadanda muke gabatar da su karkashin littafin Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim wallafar al Imam al Qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adillah ibn Jama'a al Kinani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan malamin ya rusu ne a shekara ta 733 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama. Muna ci gaba da bibiyar mala inda yake tattauna mana akan falalar ilimi, wanda shine babi na farko wanda yayi nisa a cikin sa. Muna gaba da ƙara sashi, zamu tashi a inda mala yake cewa qala Sufyan ibn Uyayna, babban malami cikin malaman musulunci, cikin a'imma na farkon na zamanin salaf, wato Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu, yake cewa arfa'un nasi inda Allahi manzilatan, mafi daukakan daraja a cikin mutane wajen Allah, man kana baina Allahi wa baina ibadi, wanda yake tsakankanin Allah da bayinsa, wato yake matsayin alwasita fil bayani wal iblaq, ya shiga tsakanin Allah da mutane ta hanyar isarwa, ba wai irin abin da sufaye suke cewa dole sai ka tsananta da wani sannan ka je gurin Allah ba. Wannan yana nufin ta fuskar ainihin wato al iblaq. Wannan shine fasara mafi kyau da za a iya ba wannan waje. Wa humul anbiya'u wal ulama, kaga su ne annabawa, su Allah yake aikowa kai tsaye su shiga tsakanin shi da mutane wajen isarwa da bayani. Su kuma idan za su shude su bar duniya, sai su batta a hannun malamai wanda su kuma za su ci gaba da wannan aiki da annabawa suke. Wa qala aidan Sufyan, yace man lam yu'ta ahadun fi dunya shay'an afdala min an-nubuwa, a duniyan nan ba a baiwa wani mutum wata daraja da takai daraja annabta ba. Wa ma ba'da an-nubuwati shay'un, a bayan annabta kuma babu wani abu afdala wanda yafi falala, min al-ilmi wal fiqh, fiye da ilimi da fiqh, babu wani abu da yake ilimi da fiqh falala a duniyan nan bayan falala annabta. Kida sai aka ce amman hadha, daga ina ka samu wannan zance? Qala, sai yace anil fuqaha'i kullihim, daga dukkanin malamai, wato zance ne wanda yake mustafid, la yahtaju ila adidna ila marja'iyya, bai bukatar sai an ce wani ne ya fada, kusan dukka magana ce sananniya, ba ta bukatar sai an kawo mata dalili, magana ce mutawatira. Kuma abin da ke gasgata wannan shine dai wancan hadisin na al-ulama'u warasatul anbiya. Malam ya ci gaba da cewa wa qala sahlun, Sahal ibn Abdullah Tustari Abu Muhammad, wani daga cikin masu wa'azi din nan, wanda ya rasu shekara 283 kamar da yake cikin Siru A'lamin Nubala cikin mujalladi na 13, yace man arada an-nazara ila majalis al-anbiya'i falyanzur ila majalis al-ulama, wanda yake so ya ga yaya majalisin annabawa ya kasance, to ya kalli yadda majalisin malamai yake. Inda an zauna sai dai a ja aya, a ja hadisi, a ambaci gaskiya, a kore ƙarya, a ambaci abin kirki, a faɗa akan abin da ba na kirki ba, a yi wa'azi, a tuna wa mutane lahira, a kusantar musu da ainihin kiyama, a nuna musu abubuwan kirki, a hana su abubuwan banza. Din da aka zauna majalisin ilimi ake yi, to haka ake yi a majalisin annabawa. Babu labarin duniya kawai a yi ta yi yadda mutane suka saba, zama a yi ta ɗauko zance iri daban-daban, siyasa, tattali, gulma, musun ƙwallo, musun siyasa da sauransu. وقال الشافعي الإمام محمد ابن إدريس الشافعي كتوى إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. إن دي أتي الله سبحانه وتعالى واتو إذن بما لمي ما سئل من فكه ما سئيك لإلى مصبا سنة وليا الله با تو الله بيد وسولي يكنا. ولا نسكل دافن الفقيه والمتفقه لا الخطيب البغدادي كما أرويت ما دقا بأدن أمر سيدي إن كانت تذكريش با سيدي موقوفي. To wannan magana yana nufin alwilayal khassa, in ba haka ba dukkanin mu'minai waliyan Allah ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzun alladhina amanu wa kanu yattaqun shine siffata alwilaya al'amma al'iman wa taqwa to wanda nashi ya karu sai ya samu karin wilaya har a samu al'awliya al-khawas kina wa an ibn umar daga Abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace majlisu fiqhin khairun min ibadati 60 sana wannan ma yana cikin littafin al-faqih wal-mutafaqqih majlisi guda da ra'ayi na ilimi yace yafi falala fiye da ibada shekara 60 wannan ma la yafbutu anhu wa qala sufyan al-thawri sufyan ibn sa'id al-thawri wa shafi'i shi da shafi'i radiyallahu anhuma suka ce laysa ba'da al-fara'id afdalu min talab al-ilm babu wani abu bayan ayyukan farilla bayan sallah da azumi da zakka da aikin haji da tauhidi babu abin da yake falalar ilimi wa al-zuhri ma ubidallahu bi mithli al-faqh zuhuri shi kuma yake cewa ba a bautawa Allah da wani abu da yake fahimta addini ba ma'anar wannan shine ko dai zama tsurar neman ilimi ta tsurar neman ilimi shine abinda ake bautawa Allah da shi wato kamar a ce kenan shi kanshi neman ilimin a matsayin shi na ita na ibada ko kuma ya zamto ana nufin ana nufin wato a ce su kansu wato a sa ibada a sanya ibada alal wajhil muwafiq lil ilm ko da shi kanshi aikin neman ilimin ya zama ibada mafi falala ko kuma yin sauran ibadoji a bisa abinda ilimi ke karantarwa yin ibadoji a bisa abinda ilimi yake karantarwa to wannan dukan shi zai daukan hukuncin cewa abinda wannan magana take nufi kenan wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ci gaba da cewa wa an abi dharr wa abi huraira radiyallahu anhuma daga abu dharr da kuma abu huraira Allah ubangiji ya kara musu yadda suka ce qala suka ce babun min al-ilmi yata'allamuhu babi guda wato mas'ala guda da zamu koya a ilimi أحب إلينا تفسو يوا إذوا قريم من ألف ركعة سيدة ركعة دبو تطوء ونظام يسن الناسلة وباب من العلم نعلمه بعد يقول مسألة قد نعلم إلى رام كرنت أمل به أو لم يؤمل به أما كوية دشيشن وند أو كوية ما ياي أي كي دشي كوبي يبا أحب إلينا من مئة ركعة تطوء ياتي من بيد ركعة دري ta tawayi wannan shi ma bai tabbata daga gare su ba yana cikin littafin al-ma'rifatu wa tarikh na Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi da al-Bazzar a cikin musnadinsa da al-Khatib al-Baghdadi a cikin al-Faqih wal-Mutafaqqih dukkanin su ta hanyar Hilal ibn Abd al-Rahman al-Hanafi daga Ata ibn Abi Maimuna daga Abu Salamah ibn Abd al-Rahman wannan baya inganta saboda Hilal ibn Abd al-Rahman malamai suna cewa munkar al-hadith ne kamar yadda al-Uqayli yake fada a cikin littafinsa ainihin wato du'afa'ul kabir sai to waɗannan su ne asar da ya ta kawo wanda idan muka yi jumlar su za mu iya fitar da cewa akwai fuskoki shida da ke bayyana falalar ilimi da kuma fifikon ilimi a kan sauran ibadoji na farko shi ne shi amfanin ilimi yana tsallaka kan shi ne ilimin idan mutum yana ibada azumi ko wani abu makamantansu to zai zama aikin da yake yi yana falalar shi na tsayawa ne kawai akan kanshi amma shi mai ilimi falalar iliminsa wajen koyar da shi da kasancewarsa abun koyi a cikin mutane wannan yana ba ilimin dama ya waye gari cewa mutane da dama suna koyi da abin da yake karantarwa ya sanar shi su ilimin ya koya musu ya zama abun koyin su sannan shi ilimi shi ke da bakin inganta cewa kaza ma ibada ne kafin a dauki wani abu ayi wato shine musahihun lin nawafil wal ibadat kafin a yadda cewa kaza ibada ne sai ilimi ya yadda da wannan ibada wato sai an samu a ilimin ta cewa sallah kaza ko nafila iri kaza ta azumi ibada ce sannan sai a maida shi ibada sannan kuma kasancewar su malamai suna gadan annabawa kaga ba a ce masu azumi ko masu sadaka ko masu wata ibada iri kaza ko da mujahide ne misali ba a ce musu su magada annabawa bane sannan shi malami wajibi ne a mai da'a Allah ya ce a mai da'a da Allah yake cewa fasalu ahli dhikri da kuma fassarar da za a zo a ji game da wa ulil amri minkum atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum sabai da dama da tabi'ai suna ganin cewa ulil amri sune malamai kaga Allah ya umari da musu da'a babu wasu masu wani nau'i na bauta masu zuhudu ko masu sallar dare ko masu azumi ko masu sadaka ko masu duk wata irin harka ko mujahidai wanda Allah kuma yake a musu biyayya amma shi malami Allah ya ce mishi a mishi biyayya sannan asarin ilimi wato abinda mutum ya aikata yana asaruhu baqin wa da'im mutum yana barin ilimi a ga littafansa a ga rubuce-rubucensa a ji labarin iliminsa a koyi iliminsa kamar yadda muke koyan karatu yanzu daga ilimin dubban malamai wanda suka mutu ɗaruruwan shekaru kamar yadda shi wannan da rasulullahi ya fi da shekara 700 amma gashi muna koyan ainihin wato karatu daga littafinsa kaga shi ma misali ne akai yayin da sauran ayyuka kuwa wannan asarin nasu baya tabbata ko da yake akwai wasu ayyuka da ake istisna'i shine kamar waqafi kamar sadaqatul jariya su ma ladan su yana wanzuwa har wani ya amfana amma ba kamar da ilimi yake wanzuwa din ba sannan shi ilimi shike raye shari'ar musulunci da mutum zai zauna ya ta ibada shi kadai wannan ba za ta raye shari'a ba ba zai saka a samu wayewar kai da sanin addini da yaduwar ilimi ba kamar yanda misali yadda muke a kasashen mu dinnan alhamdulillah gurgudan hali an samu yaduwar ilimi da yaduwar karantawa addini sakamakon me ne sakamakon karantawa ne da wa'azi da sauransu ba wai kawai yin ibada ita kadai ba dan haka ilimi yana taimakawa wajen raye shari'a wa hifzuha min al-diya da kuma killace ta daga ta lalace ta daidaice ta susuce to kaga waɗannan bayan da ya gama wannan maganar sai ya concluding da maganar sai yake cewa qad zahara bima qulnahu ان الاشتغال بالعلم لله افضل من نوافل العبادات البدنيه في صلاه صلاه وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك حقيقه يا بيان غريم bayan bayanan da aka jero cewa lalle shigaltuwa da neman ilimi yana gaba da nafikuri na jiki kaman sallah kaman azumi kaman tasbihi kaman addu'a da makamantansu ba wai an ce a bar waɗannan din bane amma in ana muƙarana to za a ga cewa neman ilimi yana gaba da waɗannan wazalika li anna naf'al ilmi ya'ummu sahibahu wan nas saboda amfanin ilimi yana amfanar da shi mai ilimin kuma ya amfanar da mutane wan nawafilul badaniyatu maqsuratun ala sahibiha nafilin jiki sallah tasbihi addu'a azmi da tilawa suna amfanin ne su ne kadai kuri annal ilma musahhihu li ghayrihi min al ibadat saboda kuma ilimi shi yake inganta sauran ibadoji fa taftakiru ilayhi suna sauran ibadoji suna buƙatuwa zuwa ga ilimi wa tatawaqqafu alayhi kuma suna tsayuwa ne da tsayuwar sa wala yatawaqqafu alayha huwa shi baya tsayuwa da tsayuwar sa kuri annal ulama awarsatul anbiya wa laysa zalika lil mutaaddina saboda kuma malamai suke gadan annabawa sauran masu ibada ba su da wannan gado wali anna ta'atul alimi wajibatun ala ghayrihi saboda kuma da'ar da za a yi malami wajibi ce dole wani sauran mutane su malamai da'a wali anna ilma yabqa asaruhu ba'da mawti sahibi so ilimi kuma tasirin sa na ci gaba da wanzuwa bayan ne shi ya rasu al alimuna ahya'un wa immatu wa ghayruhu min an-nawafil yanqati'u bi mawti sahibiha sauran nafil kilifa suna tsinkewa da mutuwar mai yin su wali anna fi baqa'il ilmi ihya'an lish-shari'a ya ash-shari'ati wa hifza ma'alimil millah kuma saboda samuwar ilimi yana killace ta wannan shari'a ta addinin musulunci raya ta sannan kuma ya tabbatar da addini sai malai yace faslun bai da gama wannan jawabi sai yace ga wata gaba wa alam ka sani ya kai mai karatu anna jami'a ma dhukira min fadilati al-ilm dukkanin abinda aka ambata anan na falalar ilimi wal ulama'i da falalan malamai innama huwa fi haqqil ulama'i al-amilina wannan ya shafi malamai ne waɗanda suke aiki da ilimin su al-abrari wanda suke bin Allah al-muttaqiyin masu tsoron Allah alladhina qasadu bihi wajha Allah al-karim wanda suke wannan ilimi dan neman fuskar Allah wazulfa da neman shiga da samun kusanci da dai gaba ga Allah fi jannatin na'im aljanna gidan ni'ima Allah ka samu a ciki la man talabahu bi su'i niyyatin, wannan falalar bata shafi mutumin da yake mai ilimi da mummunan niyya ba, wa khubsi dawiyatin da mummunan tunani mummunar manufa, aw li aghradin dunyawiyatin ko wanda yake mai ilimi dan manufar duniya, min jahin kaman yake mai ilimi dan neman daukaka, aw malin ko dan neman dukiya, aw mukafaratin fil atba'i wat tullab ko yana so ya tara dalibai da mabiya a ce shi ma malami ne jagora ne babban. Faqad ruwiya an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, arwayto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man talaba da ilma li yumari bihi sufaha, duk wanda yake neman ilimi dan ya ja inja dan ya dinga ainihin wato jayayya da wawaye, aw yukafira bihi ulama ko ya nuna malamai ya fi su karatu, aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi ko ya ja hankalin mutane su dinga sauraron sa, adkhalahu Allahu an-nara, Allah zai shigar da shi gidan wuta. Akhrajahu at-Tirmidhi, malam yace Tirmidhi ya fitar da shi, wannan hadisi Tirmidhi ya fitar da shi kamar da malam ya ambata da Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi da Ibn Adi al-Jurjani a cikin al-Kamil kenan, daga hadisin Kabu dan Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai isnadin shi yana da rauni saboda wani mutum mai suna Ishaq ibn Yahya ibn Talha wanda ya rasu a shekara ta 164. Ibn Jawziya fada cikin al-Ilal al-Mutanahiya mujallad na 1 yace wannan la yu'rafu hadha illa min hadith Ishaq, ba san shi ba sai ta hadisin sa ya Ibn Sa'id kuma yake cewa wa huwa shibhu la shay, wannan hadisin shi da babu daddai ko shi mutum ya hada mai ne tresa bi shay'in, duk da malamai sun yi mishi rubdugu ba ido ta hanya da ta tabbata. Al-Uqaili a cikin Abu Afa cikin mujallad na 2 yace wannan hadisi ya bar daga mutane daban-daban da isnadoji wanda gaba daya dukkan su yace layyinatul asanid kulluha annabi sallallahu alaihi wasallam, isnadoji ne masu rauni gaba ɗayan su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su tabbata ba. Ibn Hibban kaman al'adarsa ya ambaci wannan mutum Ishaq ibn Yahya a cikin littafin As-Siqat, amma duk da haka ya bayyana yake cewa maturuki ne ba a karɓar riwayar sa illa fi ma wafaqa As-Siqat, sai in ya dace da amintattu. Al-Imamu Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisin sa, da haka hadisi ne bai tabbata ba. To wata magana da yake farko batu akan cewa wannan fafalalolin sun shafi mutanen kirki ne, wannan shine abin da ya kamata mu lura a dasan da muke neman ilimi, mu gyara niyyarmu, mu inganta ta, mu yi shi don Allah. Ilimi asara ce a ce kana neman shi don wani abu na duniya, don abin da misali zaka samu na nan duniya na daukaka ko daraja ko shahara ko kuɗi ko wane ne, duk waɗannan ba abu ne da za a ce neman ilimin lahira ka dawo kana yin shi don duniya ba, domin aiki na ilimi shi ilimi din yana zama sharɗin Allah ya baka wannan falala da aka ambata ta lahira. Malamai sun ce abu biyu ne, na farko ya zama ilmu shari'a ne, ilimin addini wato ulumul akhira shine Qur'ani da Sunna. Qur'ani da Sunna sai suka ce wa ma yulhaqu bihi mimma yakhdamuhu min al-ilm, da duk ilimin da ake riskar da shi da Al-Qur'ani da Sunna wanda shi ma ana koyan shi dan siyo wannan ilimin hidima, shine ilimin usulul fiqhi, mustalahul hadith, ilimin nahwu, balaga, sarfu, ilimin tarihi, ilimin sira, asbabun nuzuli, an-nasikh wal mansukh, ilimin rasmi, duka qira'a, duk wani ilimi wanda da karke zaka ga yana komawa ne yana hidima ga Al-Qur'ani da Sunna, to yana da alaka da su, shi maka koye shi don Allah, in zaka koye shi ka koye shi don Allah. Sauran ilimin duniya fa waɗannan na sana'o'i da ake da boko da sauransu, to zaka ci moriyar su ne kawai idan kayi aikin alkhairi da su, amma magana da ake tafalalin ilimi a nan ba da su ake ba. Ma'ana mutum ya koyi economics ko medicine ko pharmacy ko linguistics ko sociology ko archaeology ko zoology ko me zai koya na ilimi, ilimi ne kamar al'umma tana buƙatar shi, ba a ƙaryata haka. Amma ilimi ne na sana'a, idan ka zo yin sana'ar da za ka yi ta likitanci ko ta aikin tattalin arziki ko aikin noma ko aikin kiwo da kula da dabbobi ko na ne, to a cikin sana'an ne idan ka yi alkhairi ka kyauta sai ka zama na kirki ka samu lada, kamar yadda annabi ya faɗa game da ɗan kasuwa samhan idhashtara wa samhan idhabta'a, ta haka kai ma aikinka na likita idan ka zama mai tausayi da girmamawa da ba mutane taimako ba mutane agaji tausaya musu yin alkhairi sakin fuska murmushi duk abin da yake na alkhairi kalimatun tayyiba sadaqa tabassum fi wajhi wajhi akhika sadaqa da sarus sai ka samu alkhairi anan wata kila fiye da na wani malamin ma. Amma nan ana magana duk wannan falala sun shafi malamin, a cikin malamin ma sai wanda suka yi dan Allah, to kaji sharadi na farko kenan ya zama ilimin Qur'ani ne da Sunna, amma duk wani ilimi wanda ba shi ba za a mai hukunci gurgurdan bukatu da ake iba gare shi idan kuma ilimin ya zama ba mai kyau bane to shi kuma ya zama ajnabi daga addini kamar ilimin sihiri da bokanci wanda malamai suka ce haramun ne kamar ilimin mantiki wanda aka yi sabani game da shi wanda magana mafi inganci shine abin kyama ne shi ma wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu shine a samu alqasd alqasd niyya mai kyau ya zama annal hamila ala ta'allumihi ibtigha ma inda Allah abinda ya kai ka zuwa ga koyon wannan ilimin shine neman abinda ke wurin Allah ba neman duniya ba abinda ke wurin Allah kake nema na alkhairi ya zama wannan shine manufarka kuma wannan manufar zaka iya gyara ta a kode yaushe ka dinga sabunta ta kana gyara ta kana kokarin ka wuce ma'azrat dunyawiyya wanda suke bata ainihin aiki Allah ka tsare mu wa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har ila yau daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace man ta'allama ilman li ghairi Allah aw arada bihi ghaira wajhi Allah wanda ya koyi wani ilimi ba dan Allah ba ko kuma ya nufaci abinda ba Allah ba da ilimin sa falyatabawwa maq'adahu minan nar ya jira gidan shi a cikin wuta inji wannan hadisi wannan hadisi ma da yake rawahu Tirmidhi Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Majah daga hadisin Khalid ibn Durayk Ash-Shami Khalid ibn Durayk Ash-Shami yake daga Abdullahi dan Umar zuwa ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne mai rauni domin Khalid ibn Durayk bai riske Abdullahi dan Umar ba haka Aisha ma bai riske ta ba yana da hadisai a cikin Kutubul Arba'a duk da yake shi a karankin kansa kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa a cikin Taqribut Tahdhib yake cewa thiqatun yursil haka nan Ibn Hibban ya kawo shi a cikin Kitabut Thiqat dan haka wannan inqita'i shine ya kashe hadisin warwiya mala yace arwaitu to wannan fadan arwaito anan ya saba wa ka'idar da malamai suka tafi akan ta domin wannan hadisi ne tabbatacce wanda zai kawo dinnan ya kamata ya kawo shi da siga ta jazm ba ta tamrid ba man ta'allama ilman mimman yubtagha bihi wajhu Allah wanda ya koyi wani ilimi wanda asalin ilimin dan Allah ake koyan sa la ya ta'allamuhu amma shi ya zama sai ya zama ya koye shi illa li siba bihi araban min ad-dunya sai dan ya nemi wani abu na duniya alal misali ilimin alqur'ani sanin shi haddace shi tilawarsa ana yi ne dan Allah kawai amma sai mutum ya je shi ga makaranta yana koyan karatun qur'ani manufarta kawai ita ce dai tana so ne ta zama ƴan musabaka ta ci kujerar umara ko ta samu wani babban alhaji ta aurata kaga wannan tana neman wani abu na duniya tana mutum ya je koyan ilimin hadisi me yake so kawai so yake shi ma ya gari da malami wanda za a dinga saka shi a sunnat TV ana ganin shi ko a dinga sa shi a YouTube ana celebrating din shi ya zama celebrity yana da fans ko yaje yana koyan ilimin ainihin wato fiqh me yake so ya zama alƙali kawai dan a ce ya zama alƙali ko yana koyan ilimin rasmu da qira'at me yake so a ce shine shugaban kwamitin musabaka to wannan kaga dai yana neman wani abu na duniya kenan yana neman shahara yana neman suna yana so a bashi limanci yana so a dinga yayin shi ya mata su dinga cewa suna son shi duk gari a dinga neman shawara sa yin siyasa su dinga jin tsoron shi to wannan ya zama yana neman duniya kenan lam yajid arfal jannati yawmal qiyama ranan alqiyama ba zai ji kan shi aljanna ba wannan hadisi ne na wa'id wanda a cikin shi yana nuni zuwa ga daya daga cikin ukubar da ake yi ma wanda yake neman ilimi dan duniya hadisi ne kuma hasanun الامام ابو داود يفتد شيء الشيخ الالباني اسكن صحيح سنن ابي داود الان بحديثي من 2273 يا تبتا ده انغنت وانا حديث يعني من زوا وعيد نا وند يكي نمن علمي دن دنيا باي غا ابو داود ابن ماجه ما يفتد شيء يا كلمه محمد ابن حنبل دكنن سو تهاني صحابي ابو هريره الله وبنجي يا قارا مس يدا اكو مغنغرو ده اكاي اكن اسنادن حديثا اما دي اكركي دي hadisi ne tabbatacce insha Allah karanta littafin Ibn Abi Hatim wato al-Ilm Nashi da kuma haka al-Imam Ad-Darqutni shi ma ya tattauna a kansa amma dai fil jumla hadisi ne wanda yake ya inganta babu kura akan shi insha Allah kuma yana nuni zuwa ga tsoratarwa akan yin ilimin lahira al-Qur'ani ko sunna ko mulhaqat din su amma kuma ya zama manufar ka duniya ce lalle mu kiyaye wannan ya'in uwa masu albarka وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هر الى ودا ابو هريره الله يقرا مس يدا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna awwalan nas yuqda alayhi yawm alqiyama lalle farkon mutumin da za a fara masa hisabi ranar alqiyama wa zakara thalatha sai ambaci mutane uku nan wafihi a ciki yace wa rajulun ta'allama ta'allama alilma wa 'allama mutumin da ya koyi ilimi kuma ya koyar da ilimin wa qara alqur'ana ya haddace alqur'ani ya iya karatunsa masanin alqur'ani yayi karatu ya karanta yayi wa'azi yayi rubuce rubuce yayi raddi yayi muqabala duka abubuwa da ake yayi su fa utiya bihi sai abu da shi ranar alqiyama fa arrafahu ni'amahu Allah ya sa a bayyana mishi a ce Allah ya maka ni'ima kaza ya maka ni'ima kaza ya maka ni'ima kaza ya baka ilimi ya baka farin jini ya baka shahara ya baka dukiya an san ka an ji labarin ka kai rubutu mutane suna ta gogoriyo su karanta rubuce rubucen ka qala fama aminta to alga ta malam me aikin ka qala sai ce ta'allamtu fika al-ilma ya Allah dan kai na koyi ilimi wa allamtuhu kuma na karanta da wannan ilimin wa qara'tu fi al-qur'ana na karanta da al-qur'ani don kai ya Allah qala shi Allah yace kazabt kariya kake lakin ta'allamta li yuqal alim kai ilimi ne ko dan a ce maka malim wa qara'tu li yuqal qari ka san al-qur'ani dan a ce al-ramma ne gwani ne gangaran ne faqad qila kuma an fada ma wannan kalmomin an yabe ka mutane sun yabe ka sun ji dadin karatun ka sun sai ka susuwan tilawar ka sun kaza an baka kyautar kujerar maka an sa ka a cikin kaza an yi maka kaza ka zama babban mutum a duniya summa umira bihi fa husiba ala wajhihi sai Allah ya sa aikar jan shi akan fuskar shi hatta ulqiya sinnari har a sa shi a cikin wuta ubangiji Allah ya tsare wannan jan shi a fuska saboda wato muqarana akan bai nemi fuskar Allah ba sai aka buga fuskar shi a ƙasa kuma wannan shine hanya mafi tsanani wajen wulakantawa waɗannan duka risan guda biyu sun inganta kuma suna nuni zuwa ga wa'id alƙawarin azaba to haka ake faɗan shi wannan alƙawari na azaba ba a daura shi a ce kamar wane da wane da wane dan baka saba da kidice mutane ba sannan kuma kaka rage mai ƙarfi sabai shi a yadda yake haka yadda annabi ya bashi karka rage mishi ƙarfi Allah ya gani malai yace akhrajahu muslim imam musa ya tabbata shi sai ƙara yace wannan sa'i da nasa'i kaga wannan hadisi ne tabbatacce muslim ya fitar da shi haka imam an-nasa'i daga sahabi abu huraira amma wannan abin da yake ya saba wa ka'ida sananniya al-jadda da malami ke gudana akai na cewa in aka kawo hadisi da cikin bukhari da muslim to ba a ambaton wani a tare da su kamar da ga ibnu hajirin yana yi misali a cikin bulugul maram wannan shine abu sananne in dai ba ana takhriji ne wanda yake fadfad wa mustafid ba shi sa al-usaimi a sharhin jawan litafin nan sai yake cewa a daidai nan wajen ya ga wasu baitoci da nafsihi da yake cewa kullu hadithin lissahihainin kullu hadithin lissahihainin kama fa azwuhu ilayhi ma tahattama kilayhi ma aw wahidin wa la yuzad siwahuma illa li ma'anin yustafad yace kullu hadithin duk wani hadisi wanda lissahihainin kama wanda ya jingina zuwa ga Bukhari da Muslim fa azwuhu danganta shi ilayhi ma zuwa ga Buhari da Muslim din tahattuma dole ne tahattuma dole ne kilayhi ma zuwa ga su biyun a ce muttafaqun alayhi ko rawahu al-Bukhari wa Muslim ko akhrajahu ash-Shaykhani wajibi ne wannan yace aw wahidin ko kuma daya daga cikin su idan shi kadai ya fitar a ce akhrajahu al-Bukhari ko akhrajahu Muslim sai yace wala yuzadu ba a ƙara wani akan su siwa kuma wannan su illa li ma'anan yustafad sai akwai wani ƙari wanda ake ganin fa'ida ce to a kamar anan wajen babu wani kare inda haka anan malam bai aiki da wannan ka'ida wacce take gamanniya ba Allah ya gafarta mishi da mu gaba ki da wa an Hammad ibn Salama daga Ahmad dan Salama man talaba al-ilma li ghairi Allah mukira bihi wanda duk ya nemi ilimi ba dan Allah ba to za a sammatse shi al-makru anan bi ma'ana ukhida ala hini ghafla zai shiga cikin wani wata fitina ba tare da ya sani ba kafin ya ankara kawai zai ji shi tsindin ne a cikin fitina wa qala bishr بشر بن الحارث بشر الحافي كان وندا كفن بشر الحافي مياو با تاكمي وني زاهدي ني يرشقه 227 سنن شي بشر بن الحارث ابو نصر المروزي وندا انشي امام احمد بانا زوا يسوراري واذن شي حي كوكا سبودا دادين واز شي يكي تشوا اوحى الله تعالى الى داوود لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيسدك بسكره ام محبتي اولئك قباء الطريق على عبادي يا كاي داوود كركا سكي كسا تسكاني نا ده تسكانينك كسان وني مالمي وند يكي مفتونن وند يكي ده فتنا ا cikin zuciyarsa wato وند يكي yana san duniya yana san zuciya fayasuddaka bisukrih sai ya kautar da kai da mayansa wato da batar maka da hankalinka ma'anawiyya amma habbati daga kaunata wato in kana bin malami mara hankali malami mara kirki malami mara san gaskiya malami mai san zuciya malami dan bid'a to sai ya kautar da kai daga samun yarda Allah ula'ika waɗannan irin malaman kubba uddarike ala ibadi ɗan fashi ne masu fashin imanin mutane Allah ka tsare mu daga ɗan fashi kaga ɗan fashi dai ba wanda yake san shi to wallahi na kuma ɗan fashin addini wannan asari ne wanda ya bada labari akan wato addinin ɗan annabawa na baya wanda ya halatta duk da yake bai da isnadi ingantacce anan to bamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wato darasi na bakwai kenan sai mu tashi albabu tsani fi adadil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsihi mallan ya gama mana da abin da yake na muqaddima kenan sai shiga asalin aikin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah